Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan ofishinmu na birnin Yamai akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya kama mu a gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad Dalol da Niya ko tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM a birnin Yamai, sai Alpha Radio a Kumasin kasar Ghana. Jama'a barkamu da warhaka, Sulaiman Muni Barma ne yake muku sallama a wannan shiri na musamman wanda ke zuwa muku daga ofishin muryar Amurka na birnin Yamai saboda wasu matsaloli da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. To a shirin za a ji cewa an shiga zaman ɗarɗar a garuruwan da ke kan iyakar Najeriya da Nijar ta bangaren jihar Sokoto sakamakon yawaitar aika-aikar masu garkuwa da mutane. Haka kuma za mu baku kashi na ƙarshe na hirar da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi da masanin tattalin arziki Abubakar Aliyu game da illolin karancin dala a tarayyar Najeriya. Idan muka koma jamhuriyar Nijar, za mu ji korafin matasan ƙasar albarkacin ranar matasa ta duniya da aka shagulgullanta a jiya Laraba 12 ga watan Agusta. Kamar kowace ranar Alhamis, muna tafa da shirin na ƙasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ƙasar Ghana. Kafin daga bisani, mu ƙarƙare da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma sai an fara da shan labarun duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatar an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya shirya ziyartar manyan jihohi hudu masu muhimmanci sosai a zabe a mako mai zuwa, a yayin da jam'iyyar Republican ke fafutukar fafatawa da Democrats wadda za ta tabbatar da Joe Biden a hukumance a matsayin dan takararta na shugaban kasa. Wata majiya ta kusa da masu tsara ziyarar ta ce Trump zai yada zango a Minnesota, Wisconsin, Arizona da Pennsylvania. Dukansu jihohi ne da ake sa ran suna da muhimmanci wajen fitar da zakara a zaben na ranar 3 ga watan Nuwamba. 'Yan jam'iyyar Democrats za su gudanar da babban taron su mafi yawa ta hanyar sadarwar bidiyo a Milwaukee ta jihar Wisconsin a mako mai zuwa. Mujallar Milwaukee Sentinel ta ce Trump na duba yiwuwar gudanar da gangamin yakin neman zabensa a Oshkosh ta jihar Wisconsin. Trump da ke fafutukar tunkarar annobar coronavirus da kuma da tattalin arziki na duba hanyoyin da zai iya yin nasara akan Biden, bayan da dan takarar na jam'iyyar Democrats ya zabi 'yan majalisar dattawa daga California Kamala Harris a matsayin mataimakiyarsa a zaben. Shugaban mai ci yanzu da ke neman zarcewa a wa'adin mulki na biyu na shekaru hudu shine ke bayan Biden a zabukan jin ra'ayoyin jama'a da dama a matakin kasa da na jihohi, duk da cewa Trump ya nace akan shine ke kan gaba. Akwai yiwuwar ziyarar ta Trump a mako mai zuwa ta kunshi haɗin gwiwar jami'an fadar shugaban kasa ta White House da kuma na gangamin yakin neman zabensa. Majiyar ta ce yana kudirin yada zango a garin Biden na Scranton na jihar Pennsylvania. A yau Laraba, dan takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Democrats Joe Biden ya bayyana kafa babban tarihi a yayin da yake gabatar da Senator Kamala Harris wadda ya zaba a matsayin mataimakiyarsa a gangamin yakin neman zabe a Delaware. Biden da Harris da dukansu suke sanye da takunkumin rufe fuska sakamakon annobar coronavirus sun yi jawabai a dandalin taron a makarantar sakandaren garin Biden na haihuwa, wato Wilmington. Jawaban nasu sun mai da hankali ne akan taken yakin neman zabensu. Suna masu jaddada cewa shugabancinsu zai taimaka wa Amurkawa a lokutan annoba da cigaban kuma da tattalin arziki, kazalika da kuma hikimar da ke tattare da zaben Harris. A hukumance, Biden ya bayyana Harris a matsayin 'yar takarar mataimakiyar shugaban kasa a jiya Talata, lamarin da ya sa ta zama mace bakar fata ta farko da aka baiwa wannan tikitin a babbar jam'iyya. Biden ya ce shi da Harris za su yi aiki wajen sake gina kasa. Ya ce caki shugaba Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence akan kasa bada shugabanci na gari a lokacin annobar COVID-19, inda ya ce shi da Harris za su gyara bannar da aka yi. Babban komanda mai kula da ayyukan dakarun sojin Amurka a gabas ta tsakiya ya yi gargadin yiwuwar sake dawowar ayyukan kungiyar IS, muddin al'ummomin kasa da kasa ba su gaggauta daukar matakin wanke kwakwalwa ga tsofaffin magoya bayan kungiyar ta 'yan ta'adda da suke sansanonin kasar Syria ba. General Kenneth Frank McKenzie, komandan runduna ta tsakiya, ya faɗa wani dandalin yanar gizo a yau Laraba cewa muna tsayawa kanmu matsala nan da shekaru 10 ko 15, aikin zai koma mana kasa, ya kamata mu gujewa haka. Dakarun kawancin kasa da kasa da Amurka ke jagoranci masu yaki da kungiyar IS sun ayyana samun nasara akan kungiyar ta yan ta'adda a shekarar bara. To amma kuma McKenzie ya ce har yanzu akwai sauran matsaloli da ke bukatar haɗin gwiwar kasashe. Kasashe sun yi kokarin cimma yarjejeniya ta bai daya akan yadda za a yi da mayakan kungiyar ta IS da aka kama da kuma iyalansu, inda kasashe da dama suka ki amincewa yan kasar su da suka fice domin shiga yaki a Iraki da Siriya su sake komawa kasashen nasu.
Madalla, to bari mu shiga taskar rahotanni. Za kuma mu nufi iyakar Najeriya da Niger, inda jama'a a jihohin Tawa da Sokoto ke korafi a game da yadda satar mutane don neman kuɗin fansa ta zama ruwan dare, kamar yadda a baya-bayan nan aka fuskanci irin wannan aika-aika a garuruwan Amarawa da Lawai Cediya. Wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni, Haruna Mamman Bako, ya duba mana wannan batu, ga rahotonsa.
Akan iyakokin da suka hada jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya bangaren birnin Kwanni da gundumar Malbaza daga jamhuriyar Niger da Ilela local government daga da local government na jihar Sokoto, jama'a dai na ci gaba da fuskantar waɗansu lamurra da ke kasancewa sabbi gare su, inda a watan jiya kundeji cewa waɗansu masu neman fansa sun yi awan gaba da mutane biyu 'ya'yan jamhuriyar Niger a garin Ilela local government ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya, inda sai da ta kai biyan kuɗin fansa kamin a sako su, kamar yanda ya sake faruwa a Amarawa ta Ilela local government a makon jiya, inda yan bindiga daɗi suka sake sace wani bawan Allah. Wannan lamarin ba shine na farko ba a karamar hukumar mulki ta Ilela, inda ake sace mutane sai an biya kuɗi a sako su, kuma har yanzu an kasa warware wannan lamarin. Abinda ke sawar kowa a wannan karamar hukumar ya san cewa bai tsira ba, domin ana iya yin awan gaba da shi a wani lokaci. Wani daga cikin dattawan Ilela local government ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya da bai so na bayyana sunansa ba ya ce wannan lamarin ruwan dare ne a Ilela local government, sai dai wanda Allah ya tsari.
Dangane da tsaro, dangane da matsalolin da muke fuskanta na Ilela, abin ya girma, sai dai Allah madaukakin sarki shi mana sauki, su kuma masu yi Ubangiji Allah shi ba su ikon bari kuma su tuba. Don mi dan duk abin da kake yi wanda ba na daidai ba, in ka roki Allah, Allah zai gafarta maka. Gwamnati na iyakayyanta, musamman gwamnatin jihar Aminu Waziri yana iyakar kokarin shi, haka ya zama gwamnatin tarayya tana iyakar kokarin ta. Abu na dai wanda yake in dan buye yawa Beijing mai, saboda haka abinda muke roko ga Allah, waɗannan matsaloli da ka faru a garin mai Ilela Amara, Ubangiji Allah shi muna sauki. Tsakanin ƙauyukanmu da ake waye da mu da kuma nan cikin gari, kusan duk sati ko duk wata sai ka ji wannan al'amari ya faru. Ubangiji Allah shi taimake mu, shi muna sauki, kuma masu yi Ubangiji Allah shi musu sauki, shi mu shi sa su bari.
Ba masu kuɗi ba, ko baka da komi, ko baka da koko mukaddara ta rutsa da kai, wallahi ta yaka kai.
Haka ta sota wakana a garin Lawai Cediya ta gundumar Malbaza ta jamhuriyar Nijar, inda waɗansu mutane uku ɗauke da bindigogi da yuƙaye, inji wata mata da suka sace amma ta ƙi da rija da baibai, bayan mutanen gari da suka samu labari suka je cetonta, abinda ya sa maharan suka sake ta domin ɗibawa cikin takare, inji Alhaji Abubakar Lawai Cediya, baban matar 'yar kimanin shekaru 23 da haihuwa wadda ke da ɗiya uku.
Ina ne sun ka kamata?
Tana bakin tayi.
Ita ta yi daji.
Haki, bayan la'asar ne.
Bayan la'asar, wace rana?
Jiya.
To da sun ka kamata suka yi mata mi?
Sai sun ka tafi da ita. To da sun ka tafi da ita, dama sun fi ne ita ko guda, yayin guda su da ta yi kuka zaka nan gari ta kwaki. Shi ke nan sai mutane sai sun ka tafi. Su guda kuma ba ta ganin ma idanun. Tun sun ka tafi idanunsu ne.
Eh, sun yi rawani sun ruhe idanu kenan.
Ita yarinya ita ko sun ka so su ɗaya mata baki kuma su tafi mata idanu. To Allah ta nan mutane sun tafi da yawa, wato sun ka ji mata mutane sun ka tuye ta, sun ka sun ka gudu. Sai ga wasu da mashin sai sun ka sai can wajenta. To sun ka sai can wajenta su ko sai sun ka gudu ga dugu.
Sun kasa da gudu. To ga ƙasa suke ko cikin mota suke?
Ba cikin mota sun ka zo ba. Abin da muka tambaye ne bisa mashin na.
To ya aka yi har aka cin musu suna bisa mashin guda ne?
Ai, shi ba bisa mashin sun ka kamata ba. Shi mashin shi na can wani waje na shi.
Sun ɓoye ke mashin suka taho ƙasa. To wannan lokaci shi mijinta shi yana sadda abin ya same ta.
Shi mijinta shi a nan gida.
To da abin ya faru kun hada ma mahukunta masu iko an hada musu?
A'a, gomin hada musu.
A to me yasa ba ku hada ma masu iko ba?
Nan ba kawai ta mutu ba.
To babu hakimi shi hakimi ba ku hada ma shi ko shi hada ma masu iko?
Nan da ba mu yi wannan hausa ba.
A jangurin Niger dai a wannan iyakar an karfafa tsaro da yawan sintirin askarawan kasar tsakanin birnin Kwanni Malbaza da Madawa da iyakar Najeriya domin a tamni tsakkuwa don aya ta ji tsoro. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jangurin Niger.
To a kashi na karshe na zantawa da masanin tattalin arziki Abubakar Ali kan karancin dalar Amurka a Najeriya da hakan ya kawo kuma baya ga lamuran cinikayya. Masanin ya yi sharhi a kan sanarwar da kasuwar nan ta ShopRite ta bayar game da ƙudurin rufe shagunanta a Najeriya. Ali ya ce in ba matakai aka ɗauka ba, masu zuba hannun jari za su ci gaba da ficewa daga ƙasar.
Kuma yawancin kayan da suke din suke shigo da shi da dala suke shigo da shi, da ma a ce kayan nasu duk suna sarrafa a cikin ƙasa ne, sun zama kamfani na ƙasa ne. To da sauki, to amma su ba kamfani na kasa ba ne, kamfani na kasa waje ne, saboda haka idan ba za su samu riba ba shi ne magana a yi shi ɗan kasuwa ba fa ba harkan gwamnati ba ne ko ba harkan kunya ba ne ko harkan sabo, a'a ya kawo jarin shi ya ci riba ya fita da riban shi, idan ba zai fita da riban shi ba ba abin da ya dame shi da shi. Kuma ka ga tafiyar nasu akalla ko a kasara zai za mu samu matsalan ma'aikatun da suka ɗauka, yan Najeriya da suka ɗauka aiki kaga za su rasa aikinsu. Kuma akwai yan Najeriya da yake kamfanonuka da suke sayan kayakinsu wanda ake sarrafa a cikin gida, irin su cincin da sauransu da wane ne wanda ba za su shigo da shi daga ƙasar waje ba. Akwai abubuwan da yake da yawa yan Najeriya suna yi musu su kai wannan ShopRite din suna sayarwa, kaga su ma wannan abun zai shafe su.
A ƙarshe Malam Abubakar Ali, me ra'ayinka kan tsarin tattalin arziki a ƙarƙashin gwamnatin Buhari wacce yanzu take cika ko in ce yanzu ta haura shekara biyar a tsawon mulkinta?
Tattalin arziki yadda muke tafiya da shi, alhamdulillah yanzu ita wannan minista na kuɗi tana iya kokarinta ta ga wannan ɓarnace-ɓarnacen da ake bayi. Amma idan ka duba wato leakage din da ake samu ana akwai matsala sosai, musamman hanyar da za a maida shi kamar yadda na ga a fara sarrafa abubuwa a cikin gari a cikin ƙasa, abubuwa a fara sarrafa shi a cikin ƙasa. Idan muddin aka yi haka yan Najeriya suka samu aiki, kaga aka bude yanzu hanyoyin kamar matatun mai, kamar masakai, masaku kenan, textile industry. Ya zama to dai akwai abin da ake cewa domestic production a bunƙasa ta, saboda dogaran da za mu yi a kan kasashen waje mu rage shi. Amma idan ba haka ba ne, ba ƙasan da zai zo ya taimaka muku, ba ƙasan da zai zo ya ce wai shi kenan zai tara ƙara muku tattalin arzikin ƙasa. Mu ne ya kamata mu yi, kuma ya kamata a dau wanda suke kwararru a kawo cikin gwamnati na hada su da wayanda suke din a ci gaba a taimaka musu.
A zantawa ta musamman da masanin tattalin arziki Malam Abubakar Ali. Malam Abubakar Ali, mun gode kwarai da gaske.
Na gode man nasu.
A yanda aka yi bukukuwan ranar matasa ta duniya a jiya Laraba 12 ga watan Agusta, matasa a jamhuriyar Niger sun nuna damuwa a dangane da rashin samun cikakkiyar damar shiga a dama al'amuran ƙasa da su. Saboda haka suka buƙaci mahukunta su dubi wannan matsala da idan rahama, kamar yadda suka shaidawa wakiliyarmu a Damagaram Tamar Abari.
Matasa suna kama jiki domin su kawo soyi. Misali zan baku, yanzu wannan alloba wannan ta duniya da ta sha duniya, kuna gani duka duniya matasa ne suka tashi tsaye domin su waye ma mutane kai gashi abin da ya kamata a yi, gashi abin da bai kamata ba.
Muhammad Laminu Abdulmani,
babban matsala ta matasa a Afirka gabaki daya ko kuma a nan kasar mu ta jamhuriyar Nijar barantar ma anan da magarmi shine rashin aiki
matsalolin matasa idan kuka dauka a jumulce sun ta'allaka ne bisa kan musamman rashin aiki rashin samun kwararren horo rashin kasantuwar su cikin wannan manyan hukumomi ko manyan wato jam'iyyun siyasa suna kasancewa kamar ci gaban kasashen mu ma ana maido su baya tunda wannan matasan su ne da ya kamata su kawo wannan gudunmuwa
mutare Ahmadu shi matashi da shi ake yin babba kenan aka ce matashi ya kamata a ce ya hau basturba ta kirki wanda ta zamanto za ta iya bunkasa shi ta bunkasa al'umma sannan kuma a guje ma duk wani abin da zai iya zama na tashin hankali ne wanda mafi yawanci matasa ake samu a ciki wani shaye-shaye da wa'insu ayyuka na ta'asa
sunana Isaka Magashi in dai babu manyan kamfanonin da za a zo a dauki mutane yan kasa a dauki matasa babu zancen a ce za a yaki rashin aikin yi kenan dole magabata su yi adalci su zo su gina kan manyan kamfanoni wanda mutum ya gara karatun shi ba sai ya jira yi gwamnati ba ce za a dauke shi ga ma'aikata kenan sai a samu musu sanawi su kuma sanawin nan ba a iya samu musu in babu manyan kamfanoni
to kada a shafa wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan rayuwar masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa samun kokwarar madogara domin daukar dawainiyar kai da kai har ma da kirkiro da hanyoyin bada gudunmuwa don ciyar da al'umma gaba wasu abubuwa ne da nakasassu na wannan zamani ke mai da hankali akan su a yanzu haka sabanin yadda a shekarun baya samun tawaya ke zama wani lasisin rungumar sana'ar bara a wajen masu mutuwar zuciya bakon shirin na yau na daga cikin irin waɗannan hasukan nakasassu
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Na'am sunana dai Musa Hamma Aliyu. Ni dai an haihe ni shekara ta 1979. Sannan kuma iyayena guda biyu mahaifiyata da mahaifina Allah ta'ala ya musu rasuwa. Ita mahaifiyata dai da ja ban yi wayo da ita sosai ba. Amma sun tabbatar min cewa tun da shekara guda ma na so mu tafiya sannan ga laruwar ta kama ni insha Allah daga nan ita mahaifiyata ta dauke ni ta kai ni makaranta to bayan haka dai ba a dade ba dai ita Allah ya mata rasuwa tun harkon da ta fara kai ni makaranta
makarantar Allo
makarantar Allo ne ta fara kai ni to akwai yayana guda biyu mata tace su dinga goyona suna kai ni makaranta saboda ba ta san ni dinga rarraye ina ba ta jikina da kazanta bisa hanya to kuma wannan ba na manciya da su Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi lokacin da ni wayo sai na ci musu to gaskiya ni dai ba ni son goyen nan nikiya
ya akai ka samu tawaya a kafa kamar rashin lahiya ne kai
eh na'am rashin lahiya ne nayi suna cewa iske ma ba kamar dan sankarau ne ba nayi
na'am
eh to daga nan dai wannan larura ta kwara amma har na so mu tafiya da tunanuna guda biyu
to ya ina maganar karatu da maganar watakila sana'a ko wani aiki da kake yi
dangance da karatu alhamdulillah tun lokacin da tsohuwa ta kai ni makaranta to su biyu kin nan da ita da tsohuwa sun ci gaba da taimaka mini kafin ita Allah ya mata rasuwa sannan shi tsohuwa ya ci gaba da gwagwarmaya taimaka mini har aka samu mini velo na hawa
keke
na'am keke na hawa lokacin na fara makaranta Allo a wajen malamin mu na farko malam Sidi Allah ya ji kanshi shi ma ya rasu lokacin nan nake kuma wajen wani malami da ake cewa malam Ada shi yana raye Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi nan na sauki karatu na alqur'ani sannan nayi musharaka da sauran maluma haka karatu na zauri irin su Sheikh Salihu Lazari Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi nayi karatu sosai wurin shi sannan akwai kuma sauran maluma na irin su malam Nasiru Haruna su malam Abubakar su Sheikh Ishaqa Yingarai Allah ya ji kanshi shi ma ya rasu wa'annan duk sun taimaka mini game da sha'anin karatuna kuma ba zan manta da su a cikin rayuwata ba
insha Allah karatun boko
na'am karatun boko mun yi muwasala Jami'atul Mustafa kenan lokacin muke cikin wannan karatun sai na je na koyi aikin hannu sana'a ta hannu irin saka kujuru da kuma gadaje duk na koye su na iya su daga nan ne wuce sai ni gyara takarduna na je na yi jarrabawa sai aka dauke ni lycée ta Asrul Akram
wato makarantar Shari fagen shiga jami'a
na'am masha Allah daga nan da ni kammala sai ni shiga Jami'atul Mustafa anan da ni karatuna hannu kai ga matsayin license to bana dai Allah da ikon shi ni samu ni kammala karatun sannan kuma nayi memoir kina da suke cewa da Faransi da Larabci muna ce mishi bahasi sannan kuma Allah da ikon shi an yi ta da daraja mai dama dama tun da cikin sha cikin 20 dai an samu 19 mun kai ga matsayin mumtaz
na'am wani fanni ne ka karanta
na karanta bangaren ulumul qur'ani ne da shari'a
na'am
shine ne karanta
shari'ar musulunci
eh shari'a da wadda daga musulunci
na'am
dama su jami'a ta Larabci mafi yawanci mu nan suna kasawa bi ne akwai bangaren lugha akwai bangaren shari'a to wanda kake so shi zaka doka to ni bangaren shari'a ne karatu na insha Allah
ya kamata mu koma kan maganar aikin da kace kai a can baya yaya sana'ar ta gudana ya akai ka barta ka koma karatu
eh masha Allah dama lokacin da ni shiga aikin na hannu ina cikin karatu na Allo ban bar shi ba kamar ranakun da bamu karatu sai in taimaka wurin aikin hannu to haka muka dinga yi dai Allah ya sa dai gurgudan hali da ni dan iya ayyukana na hannu to lokacin nan ne sai ni imtihani ni shiga karatu na bangaren jami'a to shi ko wancan karatun bai yi a ce a hada shi da aikin hannu haka kamar wancan na yi samun dama bisa ga wanga eh to shi yasa ni dan zakatar da aikin hannun sine ba da kari bangaren karatu
to masu sauraro anan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji ci gaban hirar mu da Musa Hamma dake birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a madadin sa da dukkan abokan aiki na sashen Hausa nake ce da ku sai anjima madalla a halin yanzu ga Ridwan Mukhtar da sharhin jaridun Ghana
da jaridar Ghana Times za mu so mu sharhi jaridin na yau kuma babban labarin ta a cikin kanan ta shine marasa rinjaye a majalisar dokoki sun buƙaci a tabbatar da adalci wurin manage na cibiyoyin kudade da suka rushe jaridar ta ce marasa rinjaye a majalisar dokoki sun buƙaci abinda suka kira tabbatar da gaskiya da adalci wurin manage kula da kuma lura da yadda ake gudanar da lamarin kudi a waɗannan cibiyoyi da suka rushe game da abinda wannan kuli suka nuna ne wannan tsari da ya jibinci tabtaci sashin banki ya hada da bankuna guda tara da saura waɗansu da ke nan waɗanda lamuransu duk suka kasance cikin rudani sai kuma jaridar Daily Graphic wadda ta ruwaito wannan labarin ɗan sanda a jihar Borno sun sake kama ƙarin mutum bakwai waɗanda ake zato suna da hannu a cikin tashin hankali da yawa kana tsakanin magoya bayan jam'iyyar NDC da NPP inda har mutum ɗaya ya rasa ransa wasu biyu kuma suka samu rauni yanzu haka suna kwance a asibiti ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin ta ruwaito ahoy na kwatanta mai gidansa da tsohon shugaban kasar Ghana Kwame Nkrumah sa'annan ya ce shi Rawlinson din ko kusa ba zai kama kafar Dr. Kwame Nkrumah ba jaridar ta ce Professor Kwame Ahoy jigo a jam'iyyar National Democratic Congress NDC kuma tsohon minister local government ya faɗa cewar mai gidansa Flalab da nan jaridar Rawlinson ba zai yi kusa da Dr. Kwame Nkrumah ba in ana zancen mafarki na alhairi game da abin da ya ce yayin da shugaban kasar Ghana na farko Dr. Kwame Nkrumah mutum ne mai basira da kwakwalwa wadda tunaninsa ya wuce zancen bayar da ilimi kyauta da kiwon lafiya da dai sauran ababa yace ba haka Rawlings yake ba da na leka Ghana web kuna zakulo wannan labarin ma'aikatar ministan na yara da kuma kariyar halin rayuwa na aiki tukur domin kawo ƙarshen munanan al'adun gar gargajiya waɗanda ke tauye haƙƙoƙin mata da 'yan mata cikin ƙasar. Mrs. Freda Prempeh, muƙaddashiyar ministan wannan ma'aikatar ce ta faɗi haka, ta nuna cewar ma'aikatar na buƙatar taimako daga duk ƙawayen ci gaba da kuma cibiyoyi na al'adu da kuma addinai a kawo ƙarshe ko kuma da a rufe duk cibiyoyi da ake kira sassani na mayu, yadda za a yi ƙoƙarin haɗe waɗanda ke a cikin gidan da sauran jama'a na ƙasar. Da wannan sharhi daga Ghana Web muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanu Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yawa, a gaida Ridwan Muktar Abbas. Kafin mu karkare shirin baki daya, a saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yayin da nahiyar Asiya ke fama da annobar COVID-19, hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka, wato USAID, ta ci gaba da bada gudunmawar muhimman kayan aikin kiwon lafiya da sauran nau'ikan taimako a yankin. Gani da ayyukan taimako don dakile yaduwar COVID-19 a yankin baki daya, Amurka ta kasance babbar kasar da ke bada gudunmawa ga ayyukan kiwon lafiya a duniya na kusan tsawon rabin karni, inji babbar mataimakiyar shugaban sashen gudanarwa na hukumar USAID, Gloria Steele. Ta ce, mun gina tushe wanda tsarin kiwon lafiya a duniya ya dogara da shi. Mun ba da gudunmawa sama da biliyan 140 a fannin kiwon lafiya a kasashen duniya a cikin karni na 21. A yau duniya baki daya tana cikin hadari akan lafiyarmu. Cuta mai saurin yaduwa kamar COVID-19 za a iya yada ta daga ungurmin kauye zuwa manyan birane da ke dukkan nahiyoyi a cikin kasa da sa'o'i 36. Hukumomin agajin gaggawa na iya samun sakamako mai illa ga tattalin arziki na cikin gida da na yankin da duniya baki daya. Cutar ta rushe kasuwanni, ta lalata tsarin siyasa da barazana ga harkokin kasuwanci, kuma ta jefa lafiyar ma'aikatan lafiya cikin hadari. Wannan shine dalilin da yasa Amurka ta sanya hannun jari don tsaron lafiyar duniya baki daya.
Since the start of the pandemic, USAID and the State Department.
Tace tun farkon barkewar annobar cutar, hukumar USAID da ma'aikatar cikin gida ta Amurka sun fitar da sama da dala biliyan 1 ga duniya baki daya, kuma a nahiyar Asiya kadai ta fitar da dala miliyan 82 da miliyan 100 zuwa kusan kasashe 30 na yankin. Sa hannun jari na dogon lokaci a cikin tsarin kiwon lafiyar waɗannan kasashe ya bada dama cikin hanzari wajen haɓaka ko tunkara annobar ta COVID-19.
We have generally been investing in.
Tace gaba daya mun kasance muna zuba jari a rigakafi da kuma magance cututtuka masu yaduwa da saka hannun jari kan inganta lafiyar masu juna biyu da lafiyar yara da kuma bada gudunmawa kan tsaron lafiyar duniya. Taimakon COVID-19 ya samo asali ne daga irin taimakon da Amurka take baiwa duniya baki daya na tsawon shekaru don magance cututtuka. Babbar mataimakiyar shugaban sashen gudanarwa na hukumar ta USAID ta ce a kasar Indonesia cikin 'yan makonni kawai mun samu damar horar da masu samar da magunguna sama da 70,000 daga cikinsu don bada shawarwari ga marasa lafiya da kuma tura su zuwa asibitoci idan buƙatar hakan ta tashi.
The same thing has happened in India.
Abin da ya faru a India kenan, inda muka yi amfani da dandalinmu na lafiyar uwa da yara don ba da shawara ga iyaye mata game da hanyoyin kiyaye kamuwa da COVID-19 a tsakanin 'ya'yansu. Sannan kuma muka ba su shawara akan kyawawan ɗabi'un kiwon lafiya ga lafiyar uwa da yara.
And then also about good health practices in maternal health and in child health.
Mun zuba jari sosai a fannin lafiya da ilimi. Wannan yana baiwa mafi yawan mutane damar shiga cikin tsarin ci gaba, inji babbar mataimakiyar shugaban sashen gudanarwa na hukumar ta USAID. Lokacin da ba a kiyaye tsarin kiwon lafiya ba, hakan na shafar komai da komai. Ba wai ikon dan adam na gudanar da harkokin rayuwa kadai ba, har ma da ci gaban tattalin arziki da ke gudana. Kuma wannan shine dabarunmu a yankin. Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan birnin Yamai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sulaiman Muni Barma da na gabatar da shirin, nake ce da ku mu ne lafiya.